الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. وإن ده سكي سورارمو تكما كلم علي دي ونن لوكسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا نكي مغانا منا عينه وتوهدني دوتر ربيع الثاني هجرة تببا لنببا فلن جكالا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دلي هدو دا أربعين دبيو وندا إيدي دي دا أكو دوات إنشاء بيو شكرا دبو بيو دا أشرين إنما مكي قبات الدكاراتو كركشن ونن مكارنتا ونن مؤسسة ميسونا الصحابة الكرام منا تكي للتافين واتو عقائد الشيعة الإمامية الإثني عشرية سؤال وجواب نبب مالمي بروفيسو عبد الرحمن بن سعد وانا اتتي حلقة أربعين دقوكو كمان ما سوصور علينا غنى سنتي أربعين دقوكو نيكو دي دبين تو أني سعباني اختلف العلماء ما لم يسن يسعباني بس سنتي دقوكو سنتي دقوكو kana rubuta da hudu ne ko to halka ta 44 kafin mu shiga halka ta 44 akwai dan uwa Mala Ahmad Yaye daga kasar Chadi. Mala Ahmad Yaye daga kasar Chadi na farko dai sakonka ya shigo, sannan mutanen da suke kasar Chadi suna iya neman wannan lambar waya wacce take farawa da plus 235 sai 66 88 22 sai 40. Na farko dai sakonka ya shigo, Mallam Ahmad Allah ya saka maka da alheri, sannan kuma dukkan ƴan uwa wanda suke da wani sako da ya shafi wannan makaranta din suna iya neman shi ɗan uwa Mallam Ahmad Yaya. To jiya mun yi bayani, mun yi matashiya dangane da abubuwan da suka faru na kura da ake ganin mun tayar wasu da gangan, wasu da gangan. Menene ganganci? Sun gane abin da kake faɗa amma sai su yi da'awar ba su gane ba, shine tajahulan. Akwai aljahalu, akwai attajahul, akwai al'a'ama, akwai atta'ama. Mutum yana gani da ganganye da awar bai ga abu ba, mutum ya san abu da ganganye da awar bai sani ba, kuma ƙarya yake. Maganar da na faɗa kamar yadda ban gushe ba, ina faɗa ƴan kwanakin nan saboda lokacin ta ne. Bisa ga ƙa'ida na cewa bai halatta ba a yi jinkirin bayani a lokacin da al'umma take da buƙatar a yi bayani. Wannan ƙa'ida ce musallama a wajen malaman usulul fiqh, cewa la yajuzu ta'khirul bayani, bai kamata a yi jinkiri a ƙin bayani ba lokacin da al'umma take da buƙatar a yi bayani. Wasu da gangan suna sani, suka murɗi maganganun da muka yi. Kamar yadda na sha faɗa cewa ilimi amana ne. Duk wanda kaga ana girmama shi ɗayan uku Allah subhanahu wa ta'ala ya masa, ko ya baka ilimi, ko ya baka mulki, ko ya ara maka dama ta arziki. Shi yasa duk wanda kuma ya bari fursarsa ta kubuce bai amfani da su ba, ya fi kuma kowa fuskantar matsala a lahira. Shi yasa za mu ga Allah ta'ala yana ta faɗa ya ce liyabluwakum fi ma ataakum, don Allah maɗaukakin sarki ya jarraba ku cikin abin da shi Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ya ɗauka ya ainihin wato baku. Yayin da ya zamanto ilimi shi ma amana ne, haka ake samun ha'inci yana shigar cikin ilimi. Kamar yadda ake samun mulki amana ne, ha'inci ya shiga ciki. Kamar yadda ake samun arziki, idan Allah ya baka jarrabawa ce, maimakon mutum ya amfani da arzikin inda ya dace, sai shi ma ha'inci ya shiga ciki. Da haka za mu ga cewa dukkanmu Allah ya kira mu ya ce mana, ya ayyuhallazina amanu la takunullaha war rasula, la ku masu imani ka ku ha'inci Allah, ka ku ha'inci manzon Allah, wata kunu kada ku ha'inci amanatukum, amanat da ke tsakaninku, wa antum ta'lamuna, Allah ya kawo jumla haliya, alhali kuna sani. Mafi yawancin malaman da suke ganin cewa maganganun da nayi sun yi zafi, ni na san wayansu wanda wani matarsa in ta mutu, ko ɗansa in ya mutu, ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa, saboda baka tashi ka je ka yi masa ta'aziyya ba, yana cikin abin da yake kirga shi na rashin kirkin da ba zai taɓa yafe maka ba. To wanda mamarsa ta yi rashin lafiya ta mutu, baka je masa ta'aziyya ba kaɗai, yana ba da labari a matsayin laifin da ka yi masa wanda ba zai yafe maka ba. Ya kuke tsammani inda a ce shi ne ya samu irin wannan jarrabawar, aka je aka yi wa mamarsa irin wannan kisan, kuma yana sane cewa ka san ga musibar da ta same shi, baka jajanta masa ba? Ya kuke tsammani? Saboda haka ni ban gushe ba, ina faɗa cewa malamai su ji tsoron Allah, mu daina ɗauka cewa matsalar mu ita ce matsala, matsala al'ummar mu ba matsala ba ce. Wannan ni shi ne babban kiran da nake da shi. Wasu suna ƙoƙarin su murɗe maganganuna, kuma suna sane suke so su murɗe su. Don wani yana faɗa cewa wai wannan maganar da na faɗa yanzu na kusan hatsarinta kuwa, na ce duk hatsarinta ba ta kai hatsarin halin da ake ciki ba yanzu. Yanzu ko da zo an ce wasu duk da yan fim ne sun taso daga Kano za su tafi Lagos, kuma an buɗe musu wuta, yanzu wasu sun kwanta a asibiti. To ko ma dai yan fim ne ba musulmi ba ne, bai zama dole a tausaya musu ba? Ba su da haƙƙin su rayu lafiya a lokacin ƙasar, ko ba su da shi? Suna da shi. Jiyan nan mun yi magana mun ce ko jiya da daddare, a jiya bayan mun tashi karatun nan, kowa ya san abin da ya sa faru a hanyar Zaria, Marco Polo an buɗe mata wuta, hanyar Abuja ne ko, an buɗe mata wuta, direban bai tsaya ba, amma sun jijjima wasu mutane ciwo a jiya. Saboda haka maganar da na faɗa, saƙon da na faɗa, ba na ce ba ne a ji a zazzagi gwamnati ko a yi mata tijara, a'a. Inda aka samu ci gaba a wasu gurare, a faɗa an samu ci gaba, inda ake da matsaloli a faɗa matsalolin. Da zunda nake samun wani bayani, in ka ji abin da ke tafiya yanzu hankalinka zai tashi, kuma don bai kamata in yi kasassan magana ba ne. Duk waɗannan ƙananan ustazan da suke magana yanzu, da su da malamansu, yanzu lokacin da maganan intas ɗinnan ta taso, kafin Najeriyan nan abin ya zama abin da ya zama, da wajen kwana bakwai muka yi ta rikici da masu Sahara Reporters da kuma ta Habibi da suke mun cewa za su kashe ni, a lokacin ina maganan cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, ina maganan cewa alladhina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, wanda na rantse da girman Allah banda Allah ya taimake mu. Wayannan ustazan da ke wannan rubutun da yanzu ba maganar Najeriya ake ba, da yanzu ba su yi wannan rubutun ba, da yanzu watakila da yanzu wani cikin su ya tsallaka ya tafi gudun hijira wata ƙasa. Abin da aka so kenan. Sannan muka tashi muka fuskanci wancan hatsarin, muka yi magana ga abin da mutanen nan suke nufi, kuma ta bayyana abin da ake nufi kenan. Suna ina ne? Suna ina ne? Sau saboda haka sai wani yanzu ya ce maka wai ka sauka daga kan manhaji, to Najeriya dama a kan manhaji take? A kan manhaji take? Saboda haka ni ba cewa ne ba, a'a, malamin ya je ya zazzagi gwamnati ya yi mata tijara, a'a. Amma kuma wannan magana da na faɗa ina nan a kanta, a faɗi inda ake da matsaloli a faɗa, al'ummar da abubuwan nan suka shafa, a tausaya musu, a jajanta musu, a faɗa musu kalmomi na tausayi da jin ƙai. Wannan shi ne abin da ya kamata. Na so a ce da na yi shirin wannan maganan ba faɗuwa ta yi kwaɗan ba kawai. Akwai maganan da Hajiya Naja'atu jiya ta yi da gidan rediyon Faransa, aka saka firar, ba mamaki watakila zuwa gobe wata bukata za ta sa in sake maimaitawa in ɗauko maganar ta in sa da sauran wasu abubuwa da suka faru. Amma abu na ƙarshe mun bari, kamar yadda wani ya ce ba wajen hayaniya ba ne, wannan guntun ba wajen hayaniya ba ne, amma kuma wajen isar da saƙo ne, wajen cewa amanar da Allah ya ɗora muku ta al'umma ku isar da shi. Kuma na tabbatar ga ayoyi nan, wanda inda zan bibi ayan a Ƙur'ani, ayoyi suna da yawa sama da ayoyi 30 wanda Allah madaukakin sarki ya yi ta magana a kan kisan kai a Ƙur'ani, sama da aya 30 a Ƙur'ani suna nan, wanda Allah madaukakin sarki ya yi ta wannan magana. To da haka wasu na so su jirkita magana, ni ba cewa ne a je a yi rigima ba ko malamai su je su yi, a'a, amma alal aqalli kana malamin addini, al'ummarka bala'i ya afka mata, ka tattauna abin da yake shi ne waƙi na abin da ya dame ta, ka yi mata tunanin ya ya kamata a samu solution, ɓangaren da ya kamata a ba jama'ar gari shawara ga yadda ya kamata su yi, ɓangaren da ya kamata gwamnati a ba ta shawara, a ba ta shawaran yadda ya kamata a yi. Wannan shi ne abin da ya kamata a yi, wannan shi ne abin da ya kamata. Daga ƙarshe wannan maganan zan ajiye ta yanzu shi ne a kan wannan matsalar malaman da suke ko ƙananan ustazan ɗazu da 'yan uwa sun zo nan mun tafi, akwai wani ɗan uwa ba zan taɓa mantawa ba, Yusuf Alfa, duk wanda ke kawo ya san Yusuf Alfa, zuwansa na ƙarshe nan wajena ba zan taɓa mantawa ba, ya zo nan wajen sun ban nan wajen ba da ƙyaya, kuma ya yi sabon gida a Mandu da daddare aka je gidan shi, da aka je gidan shi bayan sun kwashe abincin gidan shi da duk wani kaya mai amfani, sun kwashe kuɗin da suka samu a gidan wajen naira miliyan ɗaya da wani abu har sun tafi, suka sake dawowa da yarinya ta shekara 13 suka ce sun tafi da ita. To nan ne kuma ya ce bai yadda ba, suka yi rikici da shi har suka kashe shi, sannan suka tafi da yarinya. Yarinya bayan sun sake tafiya da ita sai da aka ɗauki naira miliyan ɗaya da kusan rabi, sannan aka sake kargo yarinya. Wannan abin ya faru, da haka duk wani malami da yake ganin maganar da na faɗa ba daidai ba ce na cewa Allah ya ba su mumbarori da majalisoshi na karatu su faɗi damuwar al'ummar da yadda ya kamata a fita daga cikin damuwar da ake ciki, to in ya isa ya roƙan ma kansa Allah abin da ya shafi mutanen nan na damuwa, kada ya roƙi Allah, Allah ya sa abin ya zo kan shi, in dai abin na kirki ya roƙi Allah a kan wannan. Duk wanda ke ganin maganar da na faɗa cewa Allah ya ba su mumbarori amana ne, matsala ta kisan kai da tsare jinin ɗan adam tana daga cikin dillita tafan da Allah ya saukar suka haɗu a kanta, to don Allah ya roƙan ma kansa Allah cewa abin da ya shafi mutane irin wannan shi ma Allah ya sa abin ya zo kan shi, in dai abin abin kirki ne, in dai abin abin kirki ne, to ka roƙi Allah abinda irin abinda mutane suka ɗanɗana ta irin wannan, ka roƙan ma kanka Allah, Allah ya sa abin ya zo kanka, haka ya kamata ce. Wannan shi ne abinda ya kamata su, in suna ganin cewa maganar da muka faɗa ba haka matsalar take ba. Saboda haka wannan shi ne saƙon da zan faɗa a yau wanda yake taƙaitacce a kan wannan matsalar. Saboda haka ba yadda za a yi idan abu ya taso shafi janibin mutane mu kira su mu ce musu su yi kaza su saurare mu, kuma su yi lokacin da kuma bala'i zai afka musu sai ya zamanto kuma mu matsalar da ta dame mu ita ce matsala, matsalar da ta dami al'umma ba ita ba ce matsala, ba za mu iya yin haka ba don wannan ba ita ba ce karantawar manzon Allah. Amma duk wani malami da ya ce muku maganar da na faɗa na ce in da maman shi aka kashe ko baban shi ko kaza ko kaza ko kaza, to ku ce alga ta malam in dai abin nan kana ganin alheri ne to ka roƙi Allah kai Allah ya sa abin ya zo kanka yanzu ku kalli tarkatarkar da aka shiga lokacin da aka kama malamin musulmi ku kalli yanda hankali ya tashi ku kalli irin halin da aka shiga na damuwa ku kalla ku gani so saboda haka wannan shine maganar da ni nake faɗa amma wasu na so su jirkita magana su nuna cewa ai kaza har ma a ciki akwai wani mahaukaci ya yi karatu kun san akwai wanda za ku ga mahaukaci ne amma saboda yana iya jan aya da hadisi sai a saka shi cikin tsohon malami ba a san cewa mahaukaci ba ne ya samu matsala shi ne wani ya turo min karatunsa ko minti 12 ne wallahi na ce ba ma shi ba malamansu ma ba su san saurare su ba ballantana shi na ce shi wannan yanzu addu'a ya kamata ku ne Allah ya ba shi lafiya duk wanda ke da ra'ayi yana kallon Malam Jafar dan bid'a ne Malam Albanin Zaria dan bid'a ne ba ma ahli sunna ba ne Dr. Sani dan bid'a ne ai kaga yana buƙatar shi ma ku taya shi da addu'a Allah ya ba shi lafiya ne ba magana ba ce ta a saurare shi a matsayin malamin addini eh amma shi ba wani ne ba magana ba ce ta ku a dauke shi a matsayin malami magana ce ta a masa addu'a Allah ya ba shi lafiya ne to da haka wallahi ba ni da lokacin su ko me za ta faɗa ba ma na saurara wallahi yawa in kan turo min magogewa nake dan ba su san saurare su ba saboda su masu irin wannan ra'ayin a wajen su sun dauki matsalar da'a ga shugabanni sama da matsalar tauhidi shi yasa a wajen su idan an samu shugaba yana iya fitowa ya kunna gidajen talabishin duk duniya na kallon shi ya hau ya yi zina ta awa ɗaya awa biyu duk ƙasar ana kallon shi su a gurinsu in dai shugaban ya rufe ƙofar da za a je a yi masa nasiha to ka fito ka yi magana ka ce wannan abin da shugaban ya yi ba daidai ba ne su a gurinsu kai ka ware su kai kai kuji kai dan tawaye ne wannan ita ke fahimtar su to kaga wanda suke da wanda yake da wannan fahimtar sun ne sun dogara ga hadisin man arada an yin sahalibi sultanan fala yudi alaniya fal kaza kaza har zuwa karshen hadisin da ke cikin musnad na Imam Ahmad wannan matsalar ban zo kanta ba amma duk ran da nazo kanta zan yi bayani na ilimi akan ta da izinin Allah to wannan shine fahimtar su shi yasa yanzu a irin wannan masu fahimta idan za a kashe duk arewacin Najeriya kuma shugabanni ba su ba da damar a je a yi musu nasiha ba to sai dai duk arewacin Najeriya ya kare amma kar ka fito kai magana da ka yi magana to ka sauka daga kan manhajin magabata shi manhajin magabata shine ka bari a kashe mutane na san dalilin da yasa nake fa shine manhajin magabata a gurinsu yawwa sai zamanto za a zagi Allah za a zagi annabi yanzu kuna kallon da Abu Dabbar yake faɗan maganganun banza akan manzon Allah amma ba su da lokacin da za su bibi shi ko yin shi masa rabbi wanda na tabbatar babu mahalukin da zai ja da ni duk wata matsala a addini duk yadda take da muhimmanci in ka shira Allah ba ta kai manzon Allah muhimmanci ba kuma na rinse da Allah yadda na shafa duk abin da ya taso lamba ta daya idan ba zan iya kare mutuncin annabi ba to babu wani abu da yake da kima a addini da zan iya kare mutuncinsa babu suna kallo za a zagi Allah za a zagi annabi amma da sun ji kai magana kan wani shugaba sai ya taso kawari ta'atu wali al-amr ta'atu wane ne wane ne wane ne wane ne haka take saboda haka wannan kai ta shafa ni ba ta shafan ba na san abin da nake yawa Allah ta'ala ya samu dace da haka duk wani malami da ce muku maganganun da ne sun yi zafi ba daidai ba ne ku ce Allah gasa malam ka roƙan makanka Allah abin da ya zo wa mutane na damuwa mutum a je a ɗauki shi ba za a sako masa ita ba sai ta yi ciki kamar yadda na faɗa wulaƙanci da ƙasƙanci ya kai wani gurin a kira ka da waya kai za ka ɗauki ɗanka ka goya ta a mashin ka je ka kai ka jira mutane su gama amfani da ita ka ɗauko ta ka dawo da ita sannan kuma duk da haka wasu na ganin ta wannan matsala su ba matsala ba ce a gurinsu da ya kamata a yi magana a kanta sannan suna kallo haka mai yadda ƙasar nan ta zamanto kamar yankin wato yan haya da masu gida. In mutum ya isa daga gadar gaba ya tsallaka ya je canye abin da yake a nan arewacin Najeriya, ya ga me zai faru. Saboda su sun san ɗauki al'ummarsu ita ce al'umma. To da ka sai zamanto ba ka iya tolerating ɗin waɗannan abubuwan, amma mu a nan komai ana yi a nan. Kuma abin baƙin ciki sai an samu wasu da sunan addini da sunan malamai da sunan sun yi karatu, wasu sun ba wannan abin kariya. Ta yaya zai karu? Sadaka mu bai daga cikin manhajinmu da aƙidarmu, faɗa da shugabanni. Amma yana ciki, yanzu ba kuna jin abin da Malam Daurawa ya faɗa ba? Ya ce za suna zuwa duk bayan lokaci ka za su ga shugaban ƙasa, su mai nasiha. Daga baya yanzu ya faɗi cewa shekara ɗaya da wani abu ba su je ba. Ai yana daga cikin wulaƙanci na ƙarshe da za ka yi wa mutum. Mutum ya zo wajenka a matsayin baƙonka, ka tashi ka rufe masa ƙofa bai ma sani ba, don ba ka da buƙatar ma kai alaƙa da shi. Ya fice ya je da ai alal aqalli ma ka faɗa mai cewa nan da Allah to kai haƙuri ka ƙara gaba. Ba su ya ji ya dawo kai da ka rufe mai ƙofa, alama an rufe ma ƙofa alaman kwata-kwata ba a buƙatar ka. To su irin waɗannan so suke kora shugabannin sun rufe ƙofa, ba a sauraron kowa. To duk abin da zai faru na ƙasa a banna a ƙasar sai dai ya faru, kada kowa ya magana kansa. Daga shi da Allah in irin waɗannan yaran mahaukata sun yi karatu, da Allah a daina turo mu. Wallahi ba ni da abirgin da ke gabana na ba sunna kariya da waɗannan ƴan bid'an da suke tasowa sunna, ni ya ishe ni rikici da rigima. Wannan kuma duk wanda ke ganin maganar da na faɗa ba haka ba ne, ya roƙi Allah abinda wasu suka ɗanɗana na zafi a irin wannan hanyar, shi ma Allah ya sa ya ɗanɗani wannan abu. Haka ya kamata. Haka ya kamata. So da kun san wani da yake magana wai yana cewa wai dan an kashe na kusa da kai ba shi ke sa ka canza aƙida ba. Haka yake faɗa. Na ce inda a ce ran da duk aka zo gabanka, billahi kana kallo a gabanka a kwantar da mamarka amfani da ita, a kwantar da ƴarka a yi amfani da ita. Ba ma maganin canza aƙida ba ne, ina ganin watakila daga nan ƙwaƙwalwarka ma sai ta samu matsala. Ba maganin daga nan ƙwaƙwalwarka ma sai ta samu matsala, sai ka buga. Sai ka buga. Kuma wasu faɗi irin waɗannan abubuwan an fayi musu ba. An yi musu irin waɗannan abubuwan. Saboda haka muna kira zuwa ga mutane, dole ne mu tausaya ma al'umman nan duk cikin tsarinmu wajen rigima. Cewa a zaga mutane su je su yi faɗa a wannan bai cikin manhajinmu, don wasu na ga suna so su juyar da magana. Kuma inda ilimi amana ne, kuma wannan kisan kan da ake ba daidai ba ne, kuma yana cikin abin da Allah ya ɗora wa malamai, in ana yin abin da yake ba daidai ba ne su fito su yi magana. Cikin amana ne, yana ƙara faɗa ƙwarin gasken gaske, in dai abin da ake yi na zubar da jinin ba daidai ba ne, to wajibi ne kuma a fito a yi magana a kansa. Shi yasa wanda suke ganin cewa wai a Boko Haram addini ne zafin ta ya samar da shi, to yanzu sai ku je ku duba ku gani. Su kuma masu yin wannan abun yanzu bandit din nan, su kuma waye ya samar da su? Shi ma zafin addini ne. Akwai tsohon ɗan majalisa da suka ɗauka a Sokoto, ya faɗa cewa sai da suka yi tafiyar wajen awa 12 da shi a kan mashin. Tafiyar wajen awa 12. Daga ƙarshe cikin abin da suka faɗa cewa daga saƙon da suke ba shi, yanayin yadda abubuwa suka zama a ƙasar nan ba yadda za a iya zamanto an zauna ainihin wato lafiya lau haka. Ba yadda za a yi abubuwan su ci gaba da tafiya haka. Saƙon da suka ba shi kenan. Wannan yana ciki. To irin waɗannan abubuwan sun shafa faruwa, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, mutane ba za su iya fitowa su yi magana. Al'allamatu shaqiqi akwai lokacin da ya zo zai yi tafsiri. An ja masa wannan ayin ta cikin suratul A'raf aya ta 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qareeban minal muslimin. tunda mu'azzin ya kira sallar magariba aka yi sallah ya zo ya hukujirar tafsiri zai fara tafsiri mai jan ayar yana jan ayar ya fara kuka har aka yi sallah kira sallar isha'i Allah mutuncin iji bai daina kuka ba saboda yana mamaki cewa Allah ya ce kada ku bata kasa bayan ya gyara ta Ibn al-Jawzi a cikin littafin sa Zadul Masir fi ilm at-tafsir ne ya faɗa ya kawo maganganu shida na farko shine la tusiduha bil kufri ba'da islahiha bil iman kar ku bata kasa da kafirci bayan Allah ya gyara ta da imani wannan ya shiga cikin wala tusidu fil ard ba'da islahiha na biyu akwai la tusiduha bil zulmi kar ku lalata kasa da zalunci ba'da islahiha bil adli bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ta da adalci na uku la tusiduha bil ma'siyati ba'da islahiha bil taha kar ku lalata da aikin sako bayan Allah ya gyara ta da aikin da'a sannan yana ciki na hudu shine la tusu kada ku yi sako fayumsikallahu al matar sai Allah ya rike ruwan sama da haka wa yuhlika al harsa bi ma'asikum ba'da an aslaha bil matar wal khasbi sannan yana daga ciki la tufsiduha bi qatli al mu'min ba'da islahiha bi bada'i kar ku lalata kasa da kashe mumini bayan Allah ya gyara ta da cewa a bashi yanzu mai annabi ya faɗa cewa ila zawalid dunya ahwanu inda Allah ba wai wannan magana da na faɗa ba a wayi gari duniyar gabaki dai Allah ya ruguza ta ya fi sauki a gurin Allah akan a ce an kashe wani ba tare da ya cancanta a kashe shi ba shi yasa wani ne ya ce wai maganar da na faɗa wacce tana da hatsari na ce ai ba ta kai hatsarin abin da ke faruwa ba dan abin da ke faruwa kwaya ɗaya annabi ya faɗa yace da ya faru gara a waye gari duniyar Allah ya ruguje ta gabaki ɗaya ta tashi ya fi sauki a gurin Allah wannan ya shiga cikin wala tusidu fil ard ba'da islahiha kar ku lalata ƙasa bayan Allah ya gyara ta sannan yana ciki la tusiduha bi tatbibir rusuli ba'da islahiha bil wahyi kar ku lalata ƙasa da ƙaryata manzanni bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ta da ainihin wato adalci ba yana cikin dalilan da Allah ya faɗa wa annabi Adamu ba cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun menene khalifa qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima'a aidan daga cikin abin da ya fara ma Allah tambaya kenan da za ka sanya a cikin ta wanda zai zubar da jini ya banna a cikin ka قال الله يكي مسلمين ني نسان ابن دا باكو سني مي شيسا نا فدا هكا فدا كا با ونن دا زي ايه غم صدني تا كوواچي ايرين هانيا بنا تا فساد زبد دا جيني ا دورن قسا ايرين ونن با تا هانيا دا يداچي با اچي كوما ابو ني دا يا كاماتا ا فدا كا ونن شي ني ابن دا مكي فدا ا سو دا كا ني ابن دا نا فدا كوما ينا قالا مي مي تاوا ما دام ilimi amana ne ma dama Allah ya saukar da nassoshi cikin Qur'ani wajen haramcin kashe kai cewa la taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ma dama wannan nassoshin akwai su to kuma amana ne kan malamai su hawo mumbaruri wannan abin da ke faruwa na kisan kai wanda al'ummar ta shafa na jajantawa a jajantawa na lallashi a lallashe su na ba su hakuri a ba su hakuri inda gwamnati ta yi daidai ai mata addu'a karfafe ta inda ake ganin akwai matsala a ba su shawarwari su gyara wannan ita ce magana ta gaskiya duk wani wanda ya faɗa maka akasin haka da sunan kuma addini yake ƙarya yake ba gaskiya yake faɗa ba wannan shine matsayina saboda haka wasu na so su juya magana ni ba cewa ne a'a dan kana da munbari sai ka je kai tashin hankali ko kai rigima ba a'a amma amana ne ka isar ga halin da al'umma take ciki dan yadda da cewa muna cikin matsala shine dalilin da zai sa a yi tunani ya za a fita daga cikin matsala amma in ba mu yadda akwai matsala ba to haka za a yi ta zama ba za ma a yi tunani ya kamata a nemo yadda za a warware matsalar ba wannan shine kuma magana ta ƙarshe kamar yadda na faɗa a karatuttuka nace ku sa ido gobe da kyau juma'a duk wani malami da yake da munbari zai yi hutuba ku zura ido ku gani abin da ya dame ku na zubar da jinin ku shi zai muku hudu ba a kan shi ko ku a'a ana kashe mutane irin wannan kisan gida ba tabbas hanya ba tabbas zai zo yana muku maganar sadaka ne in ba a zama lafiya baka baka kaje ka samu kudi waye ne sadaka yanzu in aka ci gaba da irin wannan rayuwar ya zamanto fita daga cikin Kaduna ka tafi Kano ka je ka dawo ka in kasuwan da suke zuwa su shiyo kaya ba harkar da ake ciki na kasuwancin da ake cikin jihar ba ƙara mutuwa ma zai ana cikin matsala mai za a ƙara yi ƙara shiga matsala za a yi saboda haka wannan shi ne saboda haka ku sa ido duk wanda ko ga ya zo gobe ya tattauna abin da ya dame ku na kisan da aka yi da zubar da jini to alama ne na cewa abin da ya dame ku ya dame shi ciwonku ciwonsa ne wanda ko ga ya zo kuma ya hamun bari a'a yana muku magana kan muhimmancin azumin nafila ya ɗauko matsalolin aure suke tattauna muku kuwaye 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 to ku fahimci matsalar ba ta sabace ta kuce saboda haka tunda yana ganin abin da ya shafe ku bai shafe shi ba shi yasa shi yana ganin ya magana akan wani kuma kamar yadda na faɗa na tabbatar duk malamin da aka je aka samu familinsa aka yi musu irin wannan kisan wallahi in ya zo ya hau mumbari ko zai yi karatu sai ka ga tasirin maganganun shi ta lallai wata musiba ta same shi sai ka ga wannan tasirin saboda haka ku sa ido da kyau ku ga duk gobe juma'a da wani malami ne da wani malami ne zai mayar da ajandar abin da ya dame ku damuwarsa ne wannan shine ne sakon da nake faɗa wanda kuma zai ci gaba da jujjuya magana ta da jirkita ta da ba ta ma'anar da ya ga dama ka daɗe ba ka yi ba duk abin da ka ga dama ka yi kuma irin waɗannan yara mahaukata da ƙwaƙwalwarsu tana da matsala wasu ma ciwon haukan gadanta suka yi mental problem ɗin da Allah an ɗan yi sa'a suna iya karanta wani abu na addini to da Allah in sun yi shirmansu da Allah ƴan uwa da suke tura min wallahi ba wallahi ban taɓa saurara ba dan ban da lokacin saurara wallahi ba na saurara wanda ka nemi kaga na saurari karatu karatun da wani zai yi in ba sunna kariya an taɓa ta shi kaɗai nake saurara amma ba wannan ba yaushe nake da lokaci wannan ne shine sakon da nake da shi a yau daren juma'a din nan saboda haka a jira wa bi hadal qadar kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh